Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Gwamnatin Amurka na shirin kashe dala miliyan 900 don gina tashoshin cajin motoci masu amfani da wutar lantarki a jihohi 35 da ke kasar. Wannan wani mataki ne na ganin Amurka ta cimma burinta na tabbatar da kashi 50 cikin 100 na motocin da za a sayar a nan da shekara 2030 za su zamanto masu amfani da wutar lantarki ne. Sai dai ana samun masu nuna fargaba wajen yin amfani da irin waɗannan motoci saboda karancin wuraren cajin su. Amma hukumomin sun ce za su kawar da wannan fargabar. Yau batun da za mu yi nazari a kai kenan, sunana Mahmud Lalu. Madalla. A wani bikin baje kolin motoci na ƙasa da ƙasa da aka yi a birnin Detroit na jihar Michigan, shugaban Amurka Joe Biden ya dana wata mota ƙirar Cadillac Lyriq SUV da ke amfani da wutar lantarki. An nuna wa shugaban wannan mota ce wacce na ɗaya daga cikin sabbin ƙere-ƙeren da masu ƙera motoci suka yi a Amurka wacce ke amfani da wutar lantarki. Daga nan ne kuma Biden ya sanar da shirin Amurka na kashe dala miliyan 900. Don gina tashoshin caji na wutar lantarki a jihohi 35. Biden ya ce duk za ku kasance cikin jerin tashoshin caji 500,000 da za a gina a sassan ƙasar nan. Waɗannan maƙudan kuɗaɗe da za a kashe na daga cikin ƙunshin kuɗi dala biliyan 7.5 da aka ware a 2021. Wanda jam'iyyun siyasar ƙasa suka amince da dokar gina tashoshin cajin motoci masu amfani da wutar lantarki a ƙasar. Dokar ta amince a kashe dala biliyan 7 don tabbatar da an samar da batira da kuma dala biliyan 10 don samar da tsaftattun hanyoyin sufuri da suka haɗa hadda motocin ɗaukar yaran makaranta. Biden har ila yau ya yi nuni da irin nasarorin da suka cimma, ciki har da rage kaifin matsalar hauhawar farashin kayayyaki. Wanda na daga cikin shirin samar da tashoshin cajin motoci a wani mataki na bunƙasa wannan fanni. Biden ya ƙara da cewa muna fuskantar barazana wajen rasa matsayinmu na kasancewa ƙasa jagaba, yayin da China da sauran duniya ke ƙoƙarin kamo mu. To asali dai Amurka ce take biye da China da sauran ƙasashen nahiyar Turai da dama, a cewar rahoton 2022 da hukumar ƙasa da ƙasa mai sa ido kan ƙirƙirar motoci ta fitar. Akwai kuma buƙatar gwamnatin Amurka ta fitar da ƙarin kuɗaɗe idan har ƙasa tana so ta zama jagora a wannan fanni. Timothy Johnson mai sharhi ne a Jami'ar Duke da ke nan Amurka. Ya ce mutane suna tarabbabin sayan motoci masu amfani da wutar lantarki har sai sun tabbatar da cewa akwai wuraren da za su yi caji, musamman idan mutum ya yi doguwar tafiya. Kazalika kamfanoni ba kasafai suke son su ƙera tashoshin cajin ba, har sai sun samu tabbacin cewa an fara rububin sayan motocin. Yayin da adadin waɗanda ke sayan motoci masu amfani da wutar lantarki a Amurka ya ninku a shekarar 2021, wato ya kai 630,000. A nahiyar Turai adadin ya ƙaru da kashi 65, wato miliyan 2.3. Adadin China kuwa ya ninku ne har sau uku, inda aka sayar da motoci miliyan 3.3, wato kusan rabin adadin da aka sayar da motocin a duniya. Ƙarƙashin dokar rage hauhawar farashin kayayyaki da aka samar a Amurka, masu sayan motocin masu amfani da wutar lantarki da aka ƙera a Amurka za su samu tukwicin dala 7,500 ƙarƙashin harajin gwamnatin tarayya. Sai dai za a kawo ƙarshen tsarin na bada tukwici kan motoci masu amfani da wutar lantarki da ake sayowa daga ƙasashen ƙetare. Owen Minot jami'i ne a cibiyar tsare-tsare da suka shafi jam'iyyun siyasar Amurka.
Yace
muna so mu ƙara wa masu ƙera motocin ƙwarin gwiwa, sannan muna so mutane su hanzarta sayan motoci masu amfani da wutar lantarki don mu cimma burinmu na yaƙi da matsalar sauyin yanayi. Ana dai kira ga gwamnatin Amurka da ta yi ƙoƙari ta samar da daidaito, yayin da ƙasar ke ƙoƙarin janyewa daga amfani da motoci masu amfani da man fetur. Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan makon, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin Patibi da Kusuwara da ta hada asalin rahoton, sai Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa, ai hutun ƙarshen mako lafiya.